Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asiriyar Litinin 27 ga watan Agusta shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Londoniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya ko makeri ne tare da Hafsat Maina Muhammad zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Wata tawagar binciken Majalisar Dinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulmin Rohingya shekarar da ta gabata. An saki wani shahararren mawaki da ya koma siyasa ya zama dan majalisa a jam'iyyar Adawa a Uganda, wanda aka tuhume shi da cin amanar kasarsa bayan an bada belinsa. Koriya ta Arewa ta ce za ta kori wani dan yawon bude ido dan asalin kasar Japan da ta tsare farkon watan nan.
Kanin labaran kenan kuka ji. To bayan ku gama jin labaran za ku ji cewa an shirya wani taro na bita akan horar da masu karanta da yaran makaranta akan yadda za su kauce wa wariyar jinsi tsakanin dalibai a Damagaram a jamhuriyar Niger.
Yana da kyau shi malamin makaranta wanda aka ba amanan wa'annan yara, ƴan maza da ƴan mata, yana da kyau tun inda ake bashi horo, masu bashi horo su shawo hankalin shi ya gane da ya mace tana da haƙƙi.
Za ku maji cewa ofishin ministan gandun daji a jamhuriyar Niger din ya shirya wani taro akan nazarin yanayi domin farfadowa da filaye domin a kasar da kuma samar da abinci. Bayan haka Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirinsa na ilimi. Sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Wata tawagar binciken Majalisar Dinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuffuka da dama yayin da wasu suka kai farmaki kan musulman Rohingya shekarar da ta gabata. Daniyar Kisar Kari Dangi da kuma yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar din. A wani rahoton da aka fitar yau Litinin daga ofishin Majalisar Dinkin Duniya dake Geneva, kwamitin bincike ce ya kamata a tuhumi General Min Aung Hlaing, wanda shine shugaban sojojin Myanmar, da wasu manyan jami'an soji masu mukamin general su biyar da laifin kisan ƙari dangi da laifin kuntatawa bil'adama da kuma laifuffukan yaƙi. Tawagar ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya tura batun kotun hukunta wato manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa, ko kuma su ƙirƙiro da kwamitin binciken wucin gadi ko kotun wucin gadi ta musamman domin gudanar da binciken kan lamarin. Tawagar binciken da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta goyi baya ta bada rahoton ne bayan tambayoyin da suka yi da ɗaruruwan mutane daga cikin ƴan gudun hijiran Rohingya 700,000 da aka tilastawa barin gidajensu a yankin arewacin jihar Rakhine zuwa Bangladesh. Shaidu sun bayyana irin yadda aka ga samu su ukuba da kuma da ya hada da yiwa mata fyaɗe da ƙone ƙauyukan su Kurmus da kisan gella. Daga ƙarshe dai rahoton ya nuna cewa abinda sojin suka aikata ya wuce ainihin barazanar tsaro. Hukumomi a Jacksonville a jihar Florida da ke nan Amurka sun ce wani mutum dauke da bindiga ya kashe mutane biyu kuma ya raunata wasu mutane tara, daga bisani kuma ya kashe kansa a wani wuri da ake shirya wasan bidiyo a jiya Lahadi. Harin ya auku ne a cikin wani gidan cin abinci a yankin Jacksonville, London, wani fitaccen wurin shakatawa da ke da shaguna da wuraren cin abinci a cikin garin birnin. Shugaban 'yan sanda Mike Williams ya ce a lokacin da aka yi harbin akwai mutane da yawa a gidan cin abincin pizza da suka ɗauki nauyin gasar bidiyon NFL 19. Williams ya ce masu bincike na ci gaba da aiki don gano makasudin harin da aka kai. kawo yanzu dai yace masu bincike sun yarda cewa mutumin da ya kai harbin shi kadai dan shekaru 24 ne mai suna David Katz daga birnin Baltimore a jihar Maryland kuma yayi amfani da bindigan hannu ne. Za a karrama margayi Senator John McCain a jihohin Arizona da nan Washington wanda ya rasu jiya ranar Asabar bayan ya shafi shekaru guda yana jinyar cutar daji ta da ya shafi kwakwalwarsa. Za a fara ajiye gawar McCain a birnin jihar Arizona inda za a yi wani zaman makoki da aka takaita mahalarta ranar Laraba mai zuwa wanda kuma zai kasance daidai da ranar cikar sa shekaru 82 da haihuwa. Al'ummar jihar za su iya zuwa su yi mishi rakiya ta ƙarshe a majalisar dokokin jihar. McCain zai kasance sanata na 13 da za a ajiye gawarsa a zauren majalisar dokokin ƙasa da ake kira Rotunde, karamci da aka keɓe wa fitattun 'yan ƙasa a cewar wanda ya zana ginin majalisar dokokin. Za a kuma gudanar da taro a Washington wanda za a yi a cocin ƙasa da ake cewa Washington National Cathedral ran Asabar mai zuwa. Ana sa ran cewa tsoffin shugabannin ƙasa Barack Obama da George W. Bush za su yi magana a taron. Daga nan kuma za a binne McCain a makabartar makarantar mayakan ruwan Amurka a yankin Annapolis da ke jihar Maryland. Za a binne shi kusa da babban abokinsa lokacin da suka yi makarantar mai suna Admiral Chuck Larson. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, an saki wani shahararren mawaki da ya koma siyasa ya zama dan majalisa a jam'iyyar adawa a Uganda wanda aka tuhume shi da cin amanar kasarsa bayan an bada belinsa. An saki Robert Kulyangeni wanda aka fi sani da Bobby Wine daga hannun hukuma yau Litinin bayan wani alkali ya bada belinsa a garin Gulu. An kama Kyagulini makonni biyu da suka gabata tare da wasu 'yan majalisa dangane da batun harin da aka kai wa tawagar motocin shugaba Yoweri Museveni a garin arewa maso yammacin Aura. Masu zanga-zanga sun yi ta jefa tawagar motocin Museveni da duwatsu a yayin da yake yakin neman zaɓe a lokacin zaben cike gurbin majalisar dokokin yankin. Kulyani yana yi wa ɗan adawa kamfeni a yakin wato a yankin a lokacin da lamarin ya faru. Koriya ta Arewa ta ce za ta kori wani ɗan yawon bude ido ɗan asalin ƙasar Japan da ta tsare farkon watan nan. Kamfanin dillancin labaran gwamnati ya bayyana ɗan yawon bude idon mai suna Tomyuki Sugimoto a wani gajeren rubutaccen bayani da ta fitar yau Litinin. Hukumomi sun ce sun yanke shawarar ɗaukar wannan mataki mai sauki na haƙuri da shi tare da korarsa daga Koriya ta Arewa bisa dalilin jin kai. Kafofin yaɗa labarai da farko sun bayyana Sugimoto a matsayin mai ɗaukan hoton bidiyo da ke ziyara a Arewa wanda wani kamfanin tafiye-tafiye na ƙasashen waje ya shirya tafiyarsa. Gwamnatin Japan a kwanan nan ta tabbatar da cewa watakila ana zaton Sugimoto da ya ɗauki hotunan sansanin sojojin yayin da yake yawon buɗe ido a yammacin birnin Namfo.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ganin irin matsaloli da 'ya'ya mata ke fuskanta wurin neman ilimi, wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukan tabbatar da daidaito na jinsi wurin neman ilimi wadda ake kiranta Sweet ta shirya wani taron bita ga masu horar da maluma a Damagaram akan yadda za su kiyaye nuna wariyar jinsi tsakanin ɗalibai maza da mata. Tamar Abari na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Maryama Shibukau ita ce ke kula da sashen inganta ilimin iya mata a ofishin ministan kananan makarantu. Ta ce binciken da suka gudanar kan adadin iya mata a makarantu na fuskantar koma baya.
Alamomi da suka danganci yawan 'yan makaranta na primary cikin kasan nan tamu. Shin in aka raba su gida biyu, 'yan mata nawa ne, samari nawa ne? Wannan lissafin sai ya sa muka gane 'yan mata a cikin makaranta ba su da yawa kama samari. Kuma wannan binciken ya bamu daman ganewa cikin waɗanda suka samu su shiga makaranta, da yawa suna sauƙin wuta 'yan mata ba cikin sun daɗe suna karatu ba. Sai muka ga yana da kyau a nemi matakan da za su shawo kan shi. Me dalili? Dalili shi ne mun san da yarinya ƙarama ita ce babba gobe, ita ce za ta zamanto uwa. Aka ce uwa ita ce wadda za ta zamantowa za ta kula da tarbiyya.
Wannan bita ya ja hankalin masu horar da malaman makarantar kan su ganar da su fasaho'in koyarwa yanda za a kauce ma matsaloli.
Yana da kyau shi malaman makaranta wanda aka ba amanan wa'annan yara, 'yan maza da 'yan mata, yana da kyau tun inda ake bashi horo, masu bashi horo su shawo hankalin shi ya gane da ya mace tana da haƙƙi, kuma ba ɗaya ba take da ɗa namiji. Kenan wurin ba ta horo ya kamata ya kiyaye da wa'annan ababen da ya samu su duka su ci hannu karatun su. Kenan shi tun inda ake bashi horo malamin makaranta, in ya gane da haka nan gobe in ya je makaranta tunda daga shi ɗaya ne sai yaran a cikin ɗakin makaranta, ba zai samu matsala ba. Kenan duk abin da zai zamanto dalilin ne da zai kawo cikas kan karatun iyar mace, shi zai kiyaye. In tsakaninta ne da 'yan makaranta mata da maza, ya san hanyar da sai duka ya shanyo hankalinsu a cikin wannan matsala.
Wasu malaman da ke horar da malaman makaranta wato Ecole Normale da suka halarci bitar sun yi bayani kamar haka.
Mama Rabiu Ahmadu ne, don ka malami ne mai foras da dalibai wanda za su zama malaman makaranta na gobe jihar Maradi. Misali yanzu in mace ce ka kyamace ta a matsayin tana mace, wannan kyamar da kamata yana kata ma har ta bar ma zuwa darasin. Kenan kun ga an hana mata ƴancinta na neman ilimi. Kenan wannan horo da muka samu muna sa rai insha Allah in mun koma makarantun mu za mu bi abun nan sau da kafa. In mun zo aji kai malamin makaranta kai adalci.
Sunana Zaidan Mufta, ni ne director da zai da Ecole Normale ta da magana. Insha Allah za a ciyo kan wannan matsala tunda wannan abun ya shahi duka matiyar ko in ce duk darasan da ake bada cikin lakol kan harkar lisayi kan wajen karatu. Kenan insha Allah din an koma tunda malaman makarantar da za su fito hannunmu ne za su fito. Kenan an ba su wannan horon, dole ne in sun je su kuma cikin azuzuwan da za su shiga dole ne su yi aiki da wannan horon da muka ba su.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Wannan kiɗan tika ne, wannan batun tika ne, tika ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tashi gun karatu, isa isa iyanke farce sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro izan karatu.
To madalla a gaida Tamara Abari. Har yau dai a jamhuriyar Niger din ofishin ministan ganin dajin kasar ya fara ɗaukar mataki akan farfado da filaye da kuma samar da abinci a cikin kasar, inda ya shirya wani taro a birnin Kwanni tare da gudunmuwar hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta kasar Amurka akan wannan batun. Wakilin Haruna Mamman Bako na dauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Niger ne ke can yana shirya wani taro na nazarin yanayi game da gudanar da ayyukan farfadowa da hilayen noma na damdin birnin Kwanni domin yaki da karamcin abinci a jamhuriyar Niger. Taron na gudana ne da tallafin Millennium Challenge of America a ƙarƙashin asusun tallafawa kasashe masu rauni na ƙasar ta Amurka. Malam Muhammadu Musa Shanu shine shugaban sashen tsare-tsare na Millennium Challenge of America a reshen jamhuriyar Niger.
taro da na fari wanda ya gama mutanen Direction National de l'Environnement et le Bureau d'Etude d'Impact Environnemental Sidiba su nazari bisa wani kundi da muka tsara bisa environnement da duka dai matsalar da ta shahi wannan yanayin birnin Kwani wanda za mu shi kwaskwari ma ko za mu shi gyaran fuska
su ma manoman hilayen dam na birnin Kwani nuna gamsuwar su suka yi game da soma wannan taron dake share fage ga sake farfadowa da ayyukan filayen noma na birnin Kwani kamar yanda Adamu Abdu shugaban kungiyar manoma na dam din birnin Kwani ta daya yayi muna karin bayani
ga hali yanzu muna cikin matukar murna bisa ga wannan taron tunda taro na wanda mun haga an kawo gadda-gadda shirye-shiryen fara aikin gyaran gari kenan shine an zo aka gayyace mu muka taho mu zama na interview
shi ma shugaban reshen ma'aikata ta kasa mai kula da wuraren noma na dam-dam na birnin Kwani cewa da Malam Aliyu Usman cewa yayi yanzu haka dai manoma ya kamata su debe fargaba game da su ayyukan farfadowa da wuraren noman su
manoma hankalin su ya kwanta su tabbatar da cewa aiki zai tashi ko aikin ya rade yana zuwa bayan aikin rani mu haka muka tsammani a ta da aiki gadan-gadan
ita ko malama Hadiza Ada Burema mai kula da mata yara da gajiyayyu a Millennium Challenge of America a reshen jamhuriyar Niger cewa tayi ya kamata mata su motsa domin a dama da su a cikin waɗannan ayyukan ganin cewa sama da biliyon 250 ne na SEPA America za ta taimaka wa jamhuriyar Niger a cikin waɗannan ayyukan a duk fadin kasar inda birnin Kwani zai lashe sama da biliyon 40 da yanka na SEPA
yau aiki ya fara ko mace engineer ana samu kenan aka samu mutane su sosai akwai mata masu saide-saide kenan tasha ce za ta zauwa daga an fara kariya daga kun ga an fara dokan motoci an kawo su ya kamata mu ma mu tashi tsaye in fashi zamu doka in wani cikare-cikare zamu yi sai mu don saboda mu sa hannunmu don saboda mu ma mu samu karhin da in an ce ma za a yi wani wata sana'a ce ko ko wani kama hannunmu ce a mu ma muna da abun hannunmu da zamu iya fara kenan ya zama mun kaman jalle
shi dai wannan tallafin na Amurka domin farfado da wuraren noma a jamhuriyar Niger manufarsa shine yaki da karamcin abinci da kasashen Sahel ke fama da shi a baya-bayan nan Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
Toma Dalla a gaida Haruna Mamman Bako waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safi a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin shirin namu na wannan makon yayi tattaki zuwa jamhuriyar Niger don gani ko tsarin ilimi a kasar ya bambanta da na sauran kasashen Afirka masu iya magana dai kan ce an dade ana ruwa kasa na shanyewa an yi ana kuma kan yin shugabanni a madafan iko daban-daban a jamhuriyar ta Niger amma abun mamaki a yau za a ga cewar muna karni na 21 shekarar 2018 amma a ce akwai wasu makarantu a kasar da dalibai ke karatu a karkashin bishiya Darakta a ma'aikatar ilimi ta kasar yayi muna karin haske dangane da matsalolin da kuma hanyoyin da suka kamata a bi don magance su
hanyar bangarewa mu nemi ilimi gwada ban tsorewa mu nemi ilimi alfahari
ba a rasa matsaloli duk da abin da ake duk da kokarin da gwamnati yake da kokarin da uwayen yara suke da kokarin da abukan tahiyarmu kamar kasashe masu hannu da shuni abukan hulɗar Niger duk da kokarin da suke nan suna yi dan abin ya warware to akwai cikas har yanzu an dauki cikas kamar in aka diba ga yawan makarantun da addakwai ga yawan aji kala soshi ka gani waɗanda ke na karasi sun yawa, kaga wannan ma matsala ce tunda duk shekara sai an saki, kuma sai kaga shekarar ta zo za a fara lakwal, kuma babu karan, babu zanan bayani na ba, sa'annan ba a kare da aikin gona kai ba, balle a samu abin nan sai ya sa aiki ya makara. Bayan wannan banci na zama shi ma ya mana karamci, in ka shiga cikin lokaloli da yawa ko nan cikin gari ko can kuma cikin daji zaka iske yan makaranta zamanin ƙasa. Bayan haka nan in abin a auna yaran ne yan makaranta, sai kaga dizalan su bisu iya karatu ba, bisu iya rubutu ba, bisu iya kilgo ba, bisu iya lissafi ba.
Tarakata me kawo ga matsala?
To matsala kowa da hannun shi ciki, akwai laihin kowa ciki, akwai laihin uwayen yara, akwai laihin gwamnati, akwai laihinmu mu da kanmu, mu da ke jagorancin abin, mu inspektorori, mu daraktoci da konsey pedagoji da su kansu mu shanna, tunda bisa harkar karatu mushe shine babban jigo, in mushe lahiya launi to dukkan gin kananan matsalolin da sauki. Amma in mushe bai sani ba, in mushe bai da da'a, in mushe bai da tarbiya, in mushe bai girmatar da aikin shi ba, in mushe bai kama jikin shi ba, in mushe bai ma kanshi daraja ba, in mushe bai mallaki kabali da ba'adi ba ta abin da yake koyawa, akwai matsala. To yau shine muke ciki, muna da mushina da yawa wanda suke cikin wannan halin, suke cikin wannan matsayin. To kai da baka iya ba, kanka zaka koya ma wani. Kun gani, dan haka nan ne malawar haka gwamnati ta sa akai tankade da rayuwa, akai jarrutawa malaman makaranta, aka gani waye iya wa abaiya ba. Tashin halin mutane sun yi taɗimi suna cewa kaza kaza, da a rage, da ai wane ne, sai daga baya suka gani lalle abun ga da gwamnati yi alheri ne ga ƙasarmu, alheri ne ga jahanmu, alheri ne ga yaranmu, alheri ne ga makarantarmu. Tunda in an kawo mushe bai san komai ba, ko mushe da wata takarda wadda ba tashi ba, to kaka za a yi gyara wani abu. Ita kuma kin makaranta da aka yi ta ba dan a kawo yaro ba ya zo bai koyi komai ba, ya bata lokacin shi, ba a bar shi gida bai koyi aiki, kuma nan makaranta bai koyi komai ba, kina ya zama asara ga ƙasa, ya zama asara gare shi, ya zama asara ga uwayen shi, ya zama asara ga kowa da kowa. Abinda ake so an rubuta yaro, to a ce ƙara da aka yi, in an rubuta yaro ya zama alheri gare shi, ya zama alheri ga gidansu, ya zama alheri ga uwayen shi, ya zama alheri ga garinsu, ya zama alheri ga ƙasarsu, ga jahansu da kingansu. Haka ne ake so.
Darakata, akwai bayani cewa an tace malamai, za a ce yanzu an samu canji da tacewa da aka yi?
An tace, an samu canji. Canjin da aka samu shine kaga duk malalatan nan an rage su, ban ce an tace kwata-kwata ba. Akwai waɗanda suka hirci,
wanda ba su cikin ka'ida,
wanda ba su cikin ka'ida, didda sun yi, didda an musu jarabtawa, ko sun yi wata sata, ko sun bi wata hanya, ko sun bi cikin wani abin ga ba a rasa su guda-guda.
A bangaren kungiyar malamai ta kasar kuwa suna ganin abin da sake.
Lalle shekarar da ta huce mun samu matsaloli iri-iri. Ɗan mutane suna ta ne a lokacin da gwamnati ya huddo wannan jarabawa da yawa malaman kwantarage, inda ya ɗora musu yaunin cewa da a sai ya jarabta su don ya san wane ne yake iya karatu, yake iya koyawa, wane ne bai iya koyawa. Wannan abu ya sa dubunne da dubunnan abokanmu yau sun rasa aiki, suna gida a zamani. Alakwa, wannan gwaji ba kan ka'ida ba aka yi shi a dangance da kundin tsarin aiki, abinda a turanci ake Statute General de la Fonction Publique na 182. Matsaloli yanzu wanda suke tunkaran mu shine na a tsige mu, gwamnati yake son ya tura mu ga cikin meri inda za su yi ka kulawa da mu, a ganin shi ko kama lalle karatu zai inganta. Shi kuma abu ne wanda mai hatsari. Yau menene babban hatsari? Shine ma wanda zai yi bugon yan uwanmu mata. Tunda a cikin kundin da suka huddo sun ce mayor shi yake dauka, mayor shi yake dauka, shi yake hudda mutum, shi su za su yi ka eta na biyan mutane, su za su yi ka tadawa. In mutum aka litsa da shi a cikin komunikin da yake, ranar da zai bar wannan komunikin sai dai ya tahiye shi, wannan abin da ake cewa possible digital nan zai bar shi.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga duk wanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai kokarin neman sani don
kan. A gaida Yusuf Aliyu Haradde, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ka aika mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abdulrahman Aliyu Balkodi. Yace salam VOA Hausa. Ina taya daukacin al'ummar Hausa murnar ganin ranar mu ta Hausa wadda ta gudana a jiya Lahadi 26 ga watan Agusta. Sai kuma wasiƙa Safiyana Gumal Zangon Daura. Yace assalamu alaikum VOA. Harin da ake zaton ƴan sara suka ne suka kai a masallacin dadin kowa dake kwanta gora a jihar Neja abin tur da Allah wadai ne. Hakan kuma kalubale ne ga mahukunta da jami'an tsaro. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tai gaba dai rundunar sojojin kasar mu ta Najeriya. Wallahi aikin ku yana matakar yin kyau kuma ku ci gaba da fatattakar ƴan bindiga masu kashe mutane a jihar ta Zamfara. Sako daga Ibrahim Musa Wada Barkin Ladi jihar Filato. Shi kuma Murtala Ibrahim Zangon Daura cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga gwamnatin tarayya da ta kirkiro da tsarin N Power na likitoci mata zalla waɗanda za su rinka kulawa da marasa lafiya a yankunan karkara, domin rashin likitoci a karkara yana tagayyara marasa lafiya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tai salam VOA Hausa. Allah ka sa taron da ƙwararru ke yi a birnin Abuja da zammar fada da tafkin Chadi a ƙarsa ta cimma ruwa don ceto al'ummar da rayuwarsa ta shiga garari. Sako daga Aminu Kano Mai da Garko. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce fatan alkhairi VOA Hausa. Muna taya jihohin da aka ƙirƙiro a Najeriya murnar cikar su shekaru 27 a yau. Allah ya sa a yi bukukuwa lafiya a gama lafiya. Sako daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na Kwallo da Jamila Yusuf Maiduguri. Daga nan sai wasiƙa ta ƙarshe wadda ta ce assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi kira ga ƴan adawa ƙasashen Mali da Zimbabwe da ya kamata su rungumi ƙaddara su kwantarwa da magoya bayan su hankali domin ɗorewar zaman lafiya a ƙasashen su. Sako daga Aminu Adamu Malamadore jihar Jigawa.
To ba da laye zuga Hafsat ta dawo da labarai a takaice.
To baba a takaice, wata tawagar binciken Majalisar Dinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuffuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulmin Rohingya shekarar da ta gabata da niyyar kisan kare dangi, da kuma yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar. A wani rahoton da aka fitar yau Litinin daga ofishin Majalisar Dinkin Duniya dake Geneva, kwamitin bincike ya ce ya kamata a tuhumi General Min Aung Hlaing, wanda shine shugaban sojojin Myanmar da wasu manyan jami'an sojoji masu mukamin general su biyar, da laifukan kisan kare dangi da laifin kuntatawa bil'adama da kuma laifukan yaki. Hukumomi a Jacksonville a jihar Florida da ke nan Amurka sun ce wani mutum dauke da bindiga ya kashe mutane biyu kuma ya raunata wasu mutane tara, daga bisani kuma ya kashe kansa a wani wurin da aka shirya wasan bidiyo jiya Lahadi. Harin ya auku ne cikin wani gidan cin abinci a yankin Jacksonville London, wanda fitaccen wuri ne na shakatawa da ke da shaguna da wuraren cin abinci a cikin garin birnin. Za a karrama margayi Senator John McCain a jihohin Arizona da nan Washington, wanda ya rasu ranar Asabar bayan ya shafi shekaru guda yana jinyar cutar daji da ta shafi kwakwalwarsa. Za a fara ajiye gawar McCain a birnin jihar Arizona, inda za a yi wani zaman makokin da aka takaita mahalarta a ranar Laraba mai zuwa, wanda kuma zai kasance daidai da ranar cikarsa shekaru 82 da haihuwa. Umar jihar za su iya zuwa su yi mashi rakiya ta ƙarshe a majalisar dokokin jihar.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu. Sai can da dare za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ba da umarni wato Bonsa Tufa, sai kuma injiniya mu na wannan lokaci Rob McLean. Baba ya koma kere ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku sai a dakace shirin yau da gobe.